Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar Litinin 29 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Shirin yau da gobe na tafi da ayar mu ta yau da tattaunawar da Halima Abdullahi ke jagoranta akan wasu abubuwa da suka shafi mata a watan azumi da kuma amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako. Amma kuma za mu ci gaba da duba maganar haƙƙin yara. Shin talauci zai zama hujjar sa ƴaƴa talla ko bayar da su aikatau? Idan kuwa haka ne, me mu da ku da kuma hukuma za mu iya yi mu yaƙi talauci mu ceci yara daga wannan hali?
Duka mu sai dai mu haɗa hannu gabaki ɗaya, mu ba zai yi bangare ɗaya ya ɗauka wannan nauyin ba.
Gwamnatin Delta, wazir Delta ko Bayelsa ne, idan yaro lokacin makaranta ba a yadda a ganka da talla ko wani abu ba.
Zauren matasa kenan wanda ke tahi nan gaba kaɗan, inda kuma Madina Dauda ke ci gaba da jagorantar muhawara akan haƙƙin yara da kuma yadda za a ƙullo mu matsalar talla da aikatau. To amma abin tambaya a nan shine, wai shin sa yara talla ƙaruwa yake yi ko raguwa?
Ga mazauna birane wannan yana raguwa, amma kuma sun nuna mazauna ƙauyuka su kuma ƙaruwa abin al'amarin tallan yake yi, musamman kuma ga ƴaƴansu ƴaƴa mata.
Malam Hadi kenan, masanin ilimin zamantakewar bil adama. Nan gaba kaɗan za ku ji cikakken bayanin da ya yi akan wannan batu. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Wai shin a ganinku bara da tallar raguwa suke yi ko ƙaruwa? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook.
Babu abin da ya canja, domin malaman da ke hanin yin bara su ma barar suke da addini. Saƙo daga Rabi'u Haruna Hussein. A gaskiya, a gani na bara da talla a kullun ƙaruwa suke a duk faɗin ƙasar nan, domin kusan kowane lungu da saƙo kabi sai ka ci karo da mabaraci ko ƴan talla. Saƙo daga Isa Kofsi a Sarara. Tabbas, ko shakka babu, talla na raguwa sosai a Nigeria. Mu dai addu'armu da kuma roƙonmu ga Baba Buhari shine don Allah ya soke jarrabawar jam a Nigeria. Nagode. Saƙo daga Sani Baba Waziri. Alhamdulillah, mu dai a jihar Kano abin ya ragu sosai saboda ƙoƙari da gwamnati ta yi a kai. Saƙo daga Saddam Sani Umar. Madamar akwai talauci a cikin al'umma, to ba yadda za a yi talla da bara su ragu ga al'ummar Najeriya. Fata dai Allah ya kawo mana mafita daga gare shi. Saƙo daga Murtala Malam Niger. A gaskiya, bara ƙaruwa take yin saboda matsaloli da yawa ba su lissafuwa, sai dai Allah ya saka mana. Saƙo daga Ma'aru Rabi'u. Muddin ba a cire son kuɗi ba, to da sauran runa aka ba wajen talla da bara. Saƙo daga Murtala Haladu. A arewacin Najeriya talauci ya ƙaru, hakan ya sa dole tallace-tallace da bara su ƙaru cikin al'umma. Saƙo daga Suleiman Magaji. Kullun ƙaruwa suke yi, muna kira ga gwamnatocinmu da su kawo ƙarshen wannan al'ada mara kyau. Saƙo daga Abdulrazak Usman Adam. Wallahi ƙaruwa yake, kuma ba wani abu ne ke jawo shi illa talauci, wasu kuma mutuwar zuciya ne. Saƙo daga Zaharuddin Muhammad. Bara na raguwa, amma talla na ƙaruwa a garinmu, wato Yauri. Saƙo daga Ahmed Sarkin Yaƙi Yauri. Batun raguwa ma bai taso ba, kuma inda shugaban ya kalla daban, inda talakawa suka kalla daban. Saƙo daga Sabi'u Bello. Ha, ai in kun ga an daina bara ko talla, to an daina cin abinci. Saƙo daga Muhammad Sani Sa'idu. A gaskiya, idan kana gitta kasuwa, to kullun za ka ga bara ƙaruwa take ba raguwa ba. sako daga Sama'ila Ahmed Dike. Ni a yau ma na kai yaro na makarantar allo. Muna nan akan bukar mu barasak zalunci sam. Sako daga Khalid Isa. Ai dole su karo domin ba a kama hanyar maganin su ba. Kai Hasalima kofofin su ake budewa. Fatan mu Allah ya agaje mu. Sako daga Lurwanu Al-Mukhtar Tsanyawa.
Jamila na jikin wadda sunan wani gari inda kika ce
ya wuri. Ya wuri.
To barkake kingiya. To yanzu ga Fatima Isa da Zainab Ahmad Maska da kuma Ibrahim Adamu Abdullahi tsohon shugaban majalisar yara ta Najeriya sun hada a zauren matasa tare da Madina Dauda za su ci gaba da muhawara akan haƙƙin yara da kuma abin yi game da saka su bara ko talla.
Iyayen da ba su da shi shi yasa wannan dokan da majalisar da ta amince da cewa gwamnati ya kamata ta maida makaranta primary school ta maida ta
dole
kuma a dolen kuma kar mutane su biya akwai makarantun gwamnati da gwamnati take da ake cewa gwamnati ta maida ta kar a biya kudin uniform kar a biya kudin takardu gaba ɗaya kawai yaro in kai dan Najeriya ne an haife ka ƙasar Najeriya kana da
yanci
ka je makaranta gwamnati wannan ta baka wannan dama ai dole mutum ya ji dadin zama dan ƙasa
ban tare numfashin Ibrahim ba akwai gwamnatin Delta wazir Delta ko Bayelsa ni naga suna da wani dokoki a state din idan yaro lokacin makaranta ba a yadda a ganka da tallako wani abu ba amma kana iya yin wani sana'ar ka bayan lokacin makaranta amma duwa yaron da aka kama shi yana wani sana'a a lokacin makaranta akwai masu kamawa ma to kaga kamar irin wannan zan yi supporting an ce eh to akwai daƙiƙan lokuta wanda kenan yaron zai iya zuwa ya dan nemo kaman yanda dai suke
saboda haka idan yaro yana son ya kasuwanci ne ko a ra'ayin kansa
yawa ko a ra'ayin kansa
bayan karatu
na yadda da wannan doka kuma duk yaron da aka kama din yana tallako wani abu haka na neman kudi a wannan lokacin amma ba a ce a gaba daya a sa a dauke musu ba a dauke musu a sanya musu hukunci ba
amma to ai ko yaro yana so yayi in yaro yaro ne akwai abin da yaro yake so yayi da ba zai dace ba ko ba zai amfane shi ba ina laifin yaro dan karami an bar shi wai dan yana so ya kasuwanci sai ya je bakin titi kila ma mota ta kade shi shi yasa ake cewa yara ya kamata a kare su kan waɗannan abubuwan amfanin dokan kenan dan saboda yara wata yaro wata ran bai san me yake yi ba yaro yana wani yaro in ka gan shi zai je ya tafi wuta sai in ya tafi wutan ya ji zafin shi shine ba zai ƙara komawa ba amma haka ko yaro zai so ya yi komai ki sani cewa ya in an ce yara har da ɗan shekaru 5 fa zuwa shekaru 18 so abun
ne yara sune yara to wasu kuma ba su da ƙarfin ma yin wasu abubuwan amma kuma sai kaman tilasta musu ake yi ya dace ai haka
bai dace ba zan kuma dawo kan maganar ta na dazun tai magana na kasarsu ina ga in ba mu manta ba lokacin da marigayi sana abace kenan ya killace musu wurin da za su zauna amma suka ki zama har aka dinga bin su a Abuja nan ana kwashe su a mota ana maida su kuma suna ƙara fitowa in kika duba yawancin ɗan yaran nan da ake ba su yi musu ɗan jagora da sauran su ƙarshen ta su yi musu ciki su ta haihuwa da su zaki ga yaran nan ma kwata-kwata ba tarbiya a tare da su ko ba
su ma shaye-shaye
wai su ma mazan shaye-shaye in mata yanzu akwai wani abin nan da ya faru a Maraban Jos in kin ga ɗan mata ne ɗan ƙanana in kin ga ɗan mazan da aka kama da su tsofaffi ne tun daga wani uwa duniya yaran da suke dauko talla su zo Maraban Jos saboda zo su samu wa'innan tsofaffin kuma su yi amfani da su akan naira 300 wacce ake biya da tsada din shine 600 ne ko 500 ne zamu ta zan iya nuna miki video din ina da shi so ina amfani shi kuma kwa da aka ce ni kaman dai yanda na faɗa tun da zan haƙƙin ciyarwa da komai da komai akan wuyan iyaye yara taya ba akan wuyan yaya ba kuma in an kwashe yaran nan ma ba zuwa za a aje a sa su su aikin banza ba ko kuma a watsar da su a haka nan abu fa amfani za su zo amfani abinda zai amfane su zai amfani iyayen nasu ko da na kasar su ne in sun zama wani abu nan gaba wani cikin suna iya zama likita wannan iya zama nurse duk dai ba abin da ba za su iya zama ka kuma wani ya taimaka masa daga waje su sun taimaka maka kansu
zan dubanta numfashin ki ba yaran nan ya kamata a kare su din a ba su ilimi yanda ya kamata ni kawai abin da nake duba anan shine a rage yawan talauci a kasan nan talauci ta ya wani idan ya ji wannan labarin cewa ma za a zo a kwashi yara kila kai yana iya daukan yaran ma ya gudu da su
ya kai su wata kasa ma sai aiki
ya kai su saboda ma kar a dauke su a raba shi da awan shi yasa nake ce ayi kamar a toshi bangaren talauci tukuna mutane masana'anta iyaye a ba su abin noma masu noma a ba su abin noma gashi nan ana wannan ana irin program din nan a taimakawa mutane a dan ba su dan jari da sauran su abinda nake nufi duk talauci ce maka su din wannan yaran nan duk inda za kai su ilimi baya lalacewa kuma ilimi duk inda kai shi ko na kwasan kashi ne sai ka amfana so yaran nan ban ce a kai su inda za su wahala ba a abinda nake nufi a wannan idan aka toshe talauci iyayen nan ba sai ma an ce musu za a zo a dauki yayan su ba idan sun wadata za su kai yaran nan da kansu su sa su a makaranta tunda makarantun gwamnatin Allah na tuba yanzu dai a kalla mun dan samu saukin su suna da sauki dan dan takaddin ne kilan zaka sa yaran a makaranta ma bai fi 1,500
to ai Ibrahim na cewa dokar tana bayanin gwamnatocin kasashen nan da suka sa hannu a wannan yarjejeniya su tabbata cewa akwai makarantu da za a ba yara kayan abinci kyauta rigunan uniform na makaranta kyauta littattafai kyauta amma yanzu haka a Najeriya ba irin wannan me yasa mutane gwamnatoci ba su san bin wannan yarjejeniyar da su kuma suka rattaba hannu a ciki
to kisan haja yawanci kowa da abin da duk kujerar nan da kike gani kowa yawanci da abin da yaje yi akwai wanda suka daina mandan su azurta kansu ne da ƴan uwansu akwai wani ya ji ne dan ya wulakanta wani kuma dai haka kowa dai da irin nashi abin nan tun farko abin da dide nake cewa in muka ba mu yaran nan tarbiya haka yara su ne manyan gobe
ko a gida kawai kenan ba wani zancen gwamnati ya sa hannu ko ya taka rawa
ai duka mu sai dai mu hada hannu gabaki dai mu ba zai yi bangare daya ya dauka wannan nauyin ba kamar makaranta da za a kawo abin nan kyauta da su littafai da kuma abinci da za a dinga wani yaran maraki tadda dan ya je ci abincin nan zai je makaranta ba wai ko dan ra'ayin kanshi bari in je karatu ba dan in je ci abincin nan zan je inji kuma haka in governors ba su taimaka ma gwamnatin tarayya ba ai ba zai yiwu ba saboda su ne kaman sauran gangan jikin ita gwamnatin tarayya ita kai ne su kuma state sun zama kaman gangan jikin gwamnatin nan so in gwamnatin tarayya ta kaddamar da abu shi wancan ya kaddamar da nashi dokan wannan ya kaddamar da nashi dokan haka zamu ta zagaye muna bata kudi muna bata lokuta muna bata mankan mu rayuka saboda ba za ta ba samu wani matsaya ko kuma ci gaba a cikin al'amuran ba dole su zo su hada kansu su zama tsintsiya madaurin ki daya ya zama ko tsare-tsare zasu ko shirye-shirye ya zama yanda kowa zai amfana da shi a zama baki daya ne ba wai wannan da nashi tsari wannan da nashi tsari ba in za a yi wannan tsari daban wannan tsari daban ni ina wannan state an yi man tsari bai man bazanta ba wani wuri kinga ko ba ci gaba kuma ba shi da amfani dan bai amfane ni ba kenan ya zama ƙuriya ta zama abin za kenan dan ba a ji amma abin da nake so ba ya kamata su zauna su tunani su collecting komai da komai su hada shi a wuri da a zama tsintsiya madaurin ki daya
wai shin sa yara tallaka ruwa yake yi ko raguwa ga Malam Hadi da bayani
abin ya kasu kashi biyu tallace-tallace a cikin wato ga mazauna birane yana raguwa domin a haka a yanzu a gabana akwai research din da wata kungiya suka yi game da shi wannan child neglect the child abuse the teenage pregnancy da kuma street hawking ma'ana tallace-tallacen yara to a cikin algalima statistics din da suka bayar sun nuna cewar a nazarin da suka yi tallace-tallace ga mazauna birane da suke dora ma ƴaƴansu wannan yana raguwa har ma sun auna cewar ya ragu da abin da ya kai wato 30.7% kusan kashi 31 na yawan tallace-tallacen da mutane mazauna birane ke yi suke dora ma ƴaƴansu ya ragu da abin da ya kai kashi 30 amma kuma sun nuna mazauna ƙauyuka su kuma ƙaruwa abin al'amarin tallan yake yi musamman kuma ga ƴaƴansu ƴaƴa mata da ke shigowa daga cikin ƙauyuka suke kawo tallace cikin birni tallan abubuwan da suke seasonal ba'ana wanda su ne a lokacin amfanin su yake fitowa kamar a ce zamanin albasa su shigo da tallan albasa zamanin masara su zo da dafaffiyar masara lokacin rogo su zo da dafaffen rogo wani abu makamancin haka to shi wannan ya ƙaru sosai ai dama rashin tsari ne da yake kawo irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Ai ya kamata dama a ce akwai wasu hukumomi masu zaman kansu ba lalle na gwamnati ba waɗanda suke shiga cikin ƙauyuka domin sayan amfanin noma daga hannun manoma ba tare da sai manomi ya neme da zai yi ya sa a mota ya kawo cikin birni ba, ba tare da sai manomi ya dora wa ƴaƴansa ko ƴarsa budurwa tallata ka cikin birni ba. Wannan wato wani abu ne da ba lalle yana buƙatar sai an wani kashe kuɗi ba, wayewa ce ake nema da kuma tsari. Na sha faɗa wa ɗalibai na cewar yawan abubuwan ma da ake buƙata wurin a inganta rayuwar karkara kuma a hana irin waɗannan abubuwan na child abuse ba wani abu ne da yake buƙatar wani budget da gwamnati za ta kashe wasu miliyoyi ko biliyoyi ba. Abu ne kawai da yake buƙatar gwamnati ta yi tsari ta ce yau ta tsara hukumomi kaza kuma ana neman ƴan kasuwa kaza su zo su shiga cikin irin wannan tsarin, kuma ga hanya ma an buɗe ta yadda za a yi ƴan kasuwa su je su haɗu da manoma, kuma ga yadda za a inganta a sa ido wurin harkar cinikayya tsakanin manoma da ƴan kasuwa, haka kuma a samar da wutar lantarki ta yadda su ƴan kasuwa za su samu abin da ake cema storage facilities ta yadda mutanen ƙauye ba za su rinka ganin suna asara bari su tukkido da ƴaƴansu zo su maza su sayar da wannan amfanin gonar ba. Misali idan da za a ce akwai warehouse da yake gidan kankara da za a kwashi tumaturi yana koransa a je a ajiye wa mutumin ƙauye ko kuma shi ya sayarwa da ɗan kasuwa ya je a ajiye wannan abin a cikin wannan storage facility din, to za ki ga shi na ƙauyen ya zauna lafiya, shi kuma ɗan kasuwan bai ji nauyi ko ƙyashin siya ba, domin in ya sai tumaturin nan bai da gurin da zai ajiye shi dole sai dai ya take shi a hako kuma ya rube ya lalace. Wannan ɗan tsarin kadai da ake buƙata, misali inda za a samu wutar lantarki da za ta zagaya 24 hours a cikin irin wannan harkokin, sai ki ga ya takawa tallace-tallacen burki, domin in dai mutumin ƙauye yana zaune za a zo a sayi masa rasta a zo a yi processing a birni ko kuma a ƙauyen za a siya a samu storage facility a ajiye, to a ba shi da buƙatar sai ya turo ƴaƴansa ba, amma dole sai ka zo ka yi doka ka ce ka turo ƴaƴansa ba, abin da yake buƙata ya samu. Haka kuma akwai wasu hanyoyin su ma da za a iya samarwa na inganta cinikayya ɗin da inganta al'amuran karkara ta yadda mahaifi ko mahaifiya ko mutanen karkara ba sai sun turo ƴaƴansu cikin birni da talla ba, domin abu ne da yake da abin da ake cewa trickle down effect zai zo ne daga baya ya zo ya shafi kusan kowa da kowa a cikin al'umma. To in ɗan adam ya fahimci wannan zai gane cewa akwai buƙatar mafita, daga cikin mafitan nan kuwa shi ne sai an sami wayar da kai na al'ummomin da suke da wannan al'ada da kuma wannan hujja na cewa suna fama da talauci za su dora ma ƴaƴansu talla, na ɗaya kenan. Na biyu sai al'umma ta samarwa da kanta sabon tunani, kamar yadda a wancan lokacin ta yi ma kanta tunanin cewar hanya daga cikin hanyoyi da za a sami abin da za a ci da iyali shine a dora ma ƴaƴa talla, sai an dawo an zauna an sake sabon lissafi an sake sabon tunani na cewar yaya za a ƙarfafi iyalai kuma ta yaya za a ƙarfafi ƴaƴa ko da ko ana so a nan gaba ne su zama entrepreneurial, ma'ana su zama sun koyi kuma sun tarbiyyantu da kasuwanci, to ta yaya za a yi shi ba tare da an illatar da su ba. Haka kuma gwamnatoci a matakin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi da kuma wato zaurukan taro na wakilai shi ma a tarayya da jiha da ƙananan hukumomi sai sun zauna sun fitar da wani jadawali da wani tsari na yadda za a tarbiyyantar da yara a ƙarfafe su a harkar nema na kasuwanci ko sana'a da ta yadda in sun kai shekarun da ya kamata su fara ba da gudunmawa za su bayar ba za su zama wani nauyi ga al'umma ba. Amma ba za a ce don saboda ana ƙarfafa su don su nema su zama wato sun koyi kasuwanci ko sana'a a wannan lokacin kuma a ce wai su ake so a cikin wannan kasuwancin ko sana'a su kawo wani abu da za su zo su taimakawa iyalansu, wannan ba daidai ba ne.
Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da abokan tattaunawarta za su ci gaba da duba batutuwan da suka shahi mata a cikin watan azumi.
Innaki bani koko na sha
daure hakuri fa saura kadan rana ta gushe muje shan ruwa.
Dake ga Hajiya Aisha ita ma Allah ya kawo mana ita. Kuma muna kan tattaunawa ne akan yanayin da mata suke shiga na azumi. na wani lokacin sakacin ita uwar gida ne na kin gabatar da abubuwan da ya kamata da wuri sai wata sai ta kai karfe 9 a kitchen to yanzu dai muna kan doran yanda mazaje ke kin kawowa su matan abin da ya kamata akan lokaci to Hajiya Aisha me zaki dora akai
da yake kin ce mazan akwai karancin rashin tattaunawa tsakanin mai gida da uwar gida daga lokacin da watan azumi ya gabato kamata yake uwar gida ku zauna da mai gida ki tsatsara masa irin abubuwa da kike ganin ana bukata a cikin gida kai kuma mai gida kai iya kokarin ka dan yawanci abin da yake kawo mana wannan kamar mutuwar zuciya ce kullum muna ganin abu kaza sai gidan mai hali abu kaza kuma abun ba wai halin bane a karfin zuciya ne kuma aka ce za a yi za a yi misali zai fita idan ya fita zai biya wani gurin cin abinci zai iya cire 500 ko 1000 ya sai plate daya wanda 500 din nan ko 1000 nan idan ya bayar a gidansa akalla mutum hudu za su ci ya wadace su to kai mai gida ya kamata kai ma kai kokari kasancewa wannan
amma Hajiya ban tare numfashin ki ba nufin ki har lokutan azumi mazaje na fita waje cin abinci
sosai ma kuwa take away ai ake yowa sai a je a siyo a zo a zauna wani mara imanin ma gida zai shiga
da abinci
da abun ya ci iya iyalan suna kallo har da yara kanana
kai kuma ka batta baka kawo mata na
ba kawo musu ba
gaburu ba har kusan karfe
har kusan magariba me yiwa ya ce ai kece baki gama da wuri ba kin san mu da miki fadi ai wannan hararramin inda za a samu dama a ci zalin iyali to shi kuma ubangiji ba zai kyale ba in dai ka ci zalin amanan nan da ya baka to insha Allah kai ma zaka gani akan kin kanka
to bari in koma wurin anti Lami sotari ita kuma wata mijin ya kawo cifana ya kawo duk abun bukata wani karshen ta ma yana fita kasuwa zai aiko da shi ko kuma ana yin sallar azhar zai turo da dan aiki amma wani abun mamaki kamar fadi inji manyan mu kullun ita dai ba ta da aiki lokacin ta ne karfe 9 na dare gama abincin bude baki saboda baccin ta na safa bai ishe ta ba bata gama aikin gida ba
to ita wannan dai ban san me zamu kira ta ba ballaga za ban kaura za mu ce mata kome saboda ya za a yi a ce miji ya ajiye miki komai wata kila kafin ma ya fita sannan ke kuma ki kasa tashi ki aiwatar da abin da ya kamata ki yi akan lokaci kin ga irin wannan sun ma sha banban da mai gidan da yake kawo cefanansa karfe 4 daidai lokacin da ya kamata a ce mata kusan gama girki yawa to anan gaskiya bata yi wa kanta adalci ba kuma bata kyauta ba
na'am
tana nufin kenan sai wannan karfe 9 mijin zai shigo ya ci abinci
to ai karshen ta ta bashi wani dan ruwa da dan dabino ko lemon da dattar dan tana
Allah na tuba an san ruwa ma wani rabi ne na abinci nau'in abinci in ka sha shi saboda ka sha rana kai gumi kai wai kana buƙatar ruwan ka sa a jikinka amma ai kana buƙatar ka ci wani abu mai dan nauyi kuma da zai rike maka ciki amma ta ce sai karfe 9 gaskiya matar da take yin haka ba ta kyautawa kanta idan ma bin inuwan ne da lalaci kamar da azu da muka yi magana in kina da yaran in ma daga kwancen ne ce ne wance dora min tukunya in ma lalaci ne
ai lalacin da hujja
to shine
nake bani koko na sha
daure hakuri fa sauraka dan rana ta gushe mu je shan ruwa
Yanzu kuma daga kasar Malaysia ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Al-Muhajir da ayar mu ta yau.
Ramadanu lale marhaban hakamu kaso azumi yazo muna dan muninka ibadudi Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ne saboda ya karantar da musulmai muhimmancin wani abu da ake ce mishi al-muraqaba addinin musulunci. Al-muraqaba shine lura kuma da sanin cewa Allah yana tare da kai a kowane lokaci. Allah ta'ala yake cewa a cikin wannan aya ya kai Annabi Muhammad ka jibintar da lamarinka gaba daya ga Allah Al-Aziz wanda shine mai iko Ar-Rahim kuma wanda shine mai rahama. Mai jin kai alladhi yaraka hina taqum shine Allah nan dai da yake kallon ka hina taqum yayin da kake tashi saboda ibada cikin dare wa taqallubaka fis sajidin kuma shine wanda yake kallon ka yayin da kake kai kawo cikin sauran ƴan masu ibada ko cikin rana ko cikin dare. Wannan aya tana nuna mana cewa Allah yana tare da bayinsa a kowane lokaci suke, sannan kuma a kowane yanayi suke. Allah ta'ala ya ce wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ya fi kusa da mutum akan hablil warid, rijijiyan nan ta agara da take tare a cikin zuci a cikin jikin shi wanda ta taso tun daga kafa har zuwa kwakwalwarsa. Sannan kuma wato al muraqaba wani abu ne da ake son musulmi ya zamto yana kawo shi a kowane yanayi a kowane lokaci yake, ya sani cewa Allah ta'ala yana tare da shi kuma Allah yana kallon shi. Wasu daga cikin musulmai suna mancewa cewa Allah ta'ala yana lura da dukkan al'amura kuma kowane lokaci. Hakan nan ma wasu daga cikin annabawa sun yi ɗabi'a irin ta ɗan Adam ta mance cewa Allah yana tare da su ko kuma Allah zai tallafa musu a lokacin da suke buƙatar shi. Misali Annabi Yunus. Annabi Yunus bayan ya isar da sako ga mutanansa sun kiji sai ya fushi, sai zuciya ya rabu da sakon da Allah ya bashi ya isar, ya bar garin. Sakamakon haka sai Allah ta'ala ya saukar da aya cewa wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Annabi Yunus wanda shine Zannun yayi fushi daga mutanansa ya bar garin zubar cikin su, fa dhanna an lan naqdir alayhi, sai ya manta cewa ko kuma sai ya zaci cewa mu Allah ba zai iya dawo da shi, yana kallon shi kuma ya dawo da shi cikin aikin da ya saka shi na dole ba. Saboda haka Allah ta'ala ya jarabce shi da fadawa cikin ruwa har zuwa cikin kifi da sauransu kamar yadda labari ya zo. Saboda haka har da ya sha wahala sai ya ambaci koma ga Allah, kuma ya ambace ce ya ci fanada fi zulumati alla ilaha illa ant, sai ya kira cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, inni kuntu minaz zalimin, kuma lalle na yi kuskure na cuci kaina da nayi tsammanin cewa Allah ba zai tallafa min ya musuluntar da wa'innan mutanen ba. Allah ya ba mu iko mu zama masu lura da al'amuran da umarnin Allah a kowane lokaci, kuma mu zama masu sanin cewa Allah yana lura da mu a kowane lokaci. Allah ya sa mu zama ittattu cikin wannan watan Ramadan, kuma Allah ya karbi ibadun mu baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Shine watan azumi, watan bauta, watan sadaka, watan zakka da kyautata ayyuka. Ramadan.
To Jamila, laihin daɗi ƙarewa, mun kawo ƙarshen shirin namu. Amma Jamila, kin san mun kon biyu ba mu yi tambayar mu kai tsaye a rediyo masu saurare su ji su amsa mana ta Facebook ba. Amma yau na san
da akwai tambaya.
Akwai tambaya kuma muna da lokaci. To mecece tambayar mu ta yau?
Muna son mu ji da a ce za a ba ku damar yin amfani da fasahar zamani ku samar da sana'o'in raba matasa da zaman banza da talauci, waɗanne irin sana'o'i za ku ƙirƙiro?
Lallai na ji wannan tambaya. Amma da suwa ake ne? Da matasan ake, suya su ko kuma kowa da kowa ma?
Kowa da kowa, amma matasa dai musamman masu.
To ko za ki maimaita wannan tambaya?
To da a ce za a ba ku damar yin amfani da fasahar zamani ku samar da sana'o'in raba matasa da zaman banza da talauci, waɗanne irin sana'o'i za ku ƙirƙiro?
To kun ji tambaya, sai mun ga amsoshin ku ta Facebook ko WhatsApp ko Twitter ko ko ina dai,
ko ya fi dai amfani da Facebook ko email ma.
Yawwa, to ƙarshen shirin yau da gobe kenan. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun anhwana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobe Talata, war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
da wanda ya haɗa mana sauti, ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni Tafarra Girma Tafarra, da injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman. Ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Sai gobe war haka, amma kafin nan masu azumi a sharuwa lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.